واشنطن دي سي. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Aula
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau zamu magana ne akan cin abinci mai ƙara lafiya a jiki, musamman ma a wannan lokaci na watan Ramadana.
Masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararriya akan abinci mai ƙara lafiya a jikin ɗan adam.
Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna mana da Maryam Sani Bala, ƙwararriya akan abinci mai ƙara lafiya a jikin ɗan adam.
Sunana Maryam Sani Bala.
To da farko, kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki?
Abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein. Shi wannan protein da muke magana, misalin shi shi ne nama, kifi, wake, yogurt, kwai da naman kaza da dai sauransu. To wa'innan su ne wa'inda muke kira protein, kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata. Dukkanin jikin ɗan adam yana bukatar protein. To kamar dai irin nama dai, kifi, cereal food, kwai, kayan itatuwa, su ne fruit kenan.
Kamar wasu nau'in abinci jiki yafi bukata?
Shi kuma jiki yana da bukatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matukar muhimmanci a jikin ɗan adam, kuma masu saka karfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya. Sai dai jiki yana bukatar wasu fiye da wasu. Jiki kuma yana bukatar abinci mai gina jiki fiye da sauran.
To kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala?
Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals, to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana bukatar wa'innan abubuwan guda biyu, vitamins da minerals, kamar su nama, kifi, madara da kuma yogurt.
To musamman yanzu da ake azumi, wani abinci jiki yafi bukata?
Yanzu kamar idan muka duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, gaskiya jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Ana son shi. Kamar misalin jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa da kwai da yogurt da madara da cereals da sausage.
To a shawarce, idan an yi buɗe baki, me aka fi so a ci?
A lokacin da ake yin buɗe baki, ya kamata a ce mutum ya fara da abinci wanda ba shi da acid a jikin shi. Lokacin da aka kai azumi kenan ba, to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda ba shi da acid, kamar misalin dried fruits. Abin da muke cewa dried fruits su ne kamar su kankana, gwanda, banana, pineapple, cereal, amma banda citrus. Misali kamar su lemu. Daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara amfani da su ba.
To kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa?
Abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wanda ne bayanin su, dalilin da ya sanya ake son a rika cin su, suna dauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron B, sai kuma vitamins da kuma fiber. suna dauke da wayannan abubuwan dukkanin su sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan. Sannan a lokacin jiki yana bukatar abinci musamman wanda ke dauke da sugar, jiki yana bukatar shi saboda neman karfi. Kin ga an dade jiki bai samu abinci ba, a dan bashi abinci mai dauke da refined sugar.
To wani lokaci zaki ga dai abin sai a hankali idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan, me zai ci ya maye gurbin sa?
Sannan kuma idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa, irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt, kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba, ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba. To idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin, to kada ka matsa ma kanka. Idan kamar mutum bashi da karfin da zai sayi waɗannan abubuwan kenan na irin su kaza su kwai, duk baka da ikon sayen su, to sai ka yi kokarin ka samu wake. Wannan wake, namu wake, kowa ya san dai wake. To mutum sai ya je ya same shi, sai ya je a riƙa yi mishi kosai ya riƙa shi. Akwai kuma nau'in abinci kamar awara. Kin gani ita ma awara abu ce mai sauki, wanda mutum idan ba shi da iko ba sai ya matsa ma kanshi ba, za a iya zuwa ya je ya samu awara. Ita ma awara abu ce wanda take ɗauke da protein a jikinta. Za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 90 a cikinta protein ne. To mutum zai iya samun ta kuma ko a ina, sannan kuma ko a ina zaka iya samun ta ka ci ta, ko kudinka kalila ya ka samu ka ci a matsayin ka na wanda baka da shi. Sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangoro da su yazawa da dai sauransu, su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan.
Daga ƙarshe, wata shawara zaki ba mu masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya?
Shawara da zan bada kuma a nan ita ce, kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga abu wannan yana da mahimmanci, abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin ɗan adam kin gani ana buƙatar shi. To amma kuma shawara da zan bada a nan gurin ita ce, kada ya kasance idan mutum ya samu irin waɗannan abubuwan da na lissafa masu mahimmanci. To duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci, to zaki same shi kuma yana da rashin mahimmanci, akwai rashin mahimmanci shi a jikin ɗan adam. Kuma zaka samu cewa ma jiki ga abu yana da mahimmanci, to kuma zaka samu wani wanda baya da mahimmanci. To shine zaka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolin su a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kadan a cikin jikin dan adam. Misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu, abinci ka dai masu gina jiki, to amma kuma suna fitar da wani abu a jikin su, a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da turanci, yana da amfani a jikin mutum. Amma idan yayi yawa, to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout. Idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi, to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout. Saboda haka duk abin da za a ci, duk abin da mutum zai ci, yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin sa, kada ya rika cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai, sai wannan protein ko da wani lokaci shi to zai iya haifar ma mutum da illa. Sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu, saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da mahimmanci. Sannan kuma ana son dukkanin ɗan adam a ce yana yin shi, saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya ƙoshi, to kun ga zai taimaka mishi ma gurin narkar ma da abincin. Idan ya ci ya ƙoshi ya riƙa exercise, to wannan exercise ɗin da yake shi ne zai taimaka mishi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yanda ya kamata.
Sannan kuma shi shan ruwa yana da matukar mahimmanci a wannan wata da muke ciki yanzu na azumi. To mutum ya kasance yana shan ruwa sosai saboda mahimmancin shi. Kamar shi yanzu ruwa idan muka yi bayani, idan muka yi magana akan shi, ruwa abu ne wanda yake wanke koda. To yana da kyau a ce mutum ya rika shan ruwa sosai, lokacin da aka sha ruwa sosai ya sha ruwa, kuma sannan cikin dare ma ya farka ya ƙara sha, kuma sannan idan ya zo gurin sahur ma ya ƙara shan ruwa sosai ya sha at least kamar galan ɗaya to yana da kyau mutun ya sha kodan saboda ma ya wanke mashi kodan shi saboda azumi muna idan muna azumi muna samun yawan karancin muna samun karancin rashin ruwa a cikin jiki to idan mutun yana shan ruwa sosai 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 zai zama yana maida ruwan jikin shi ruwa yana da kyau abu ne mai kyau a raka shan shi a yawaita shan shi a yawaita shan shi sosai yana da amfani a jikin dan adam
to masha Allahu Maryam muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga wakiliyar mu a Niger Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
wayo Allah ku
Assalamu alaikum murya Amurka sunana Madan Zuwaira Salisu albarkacin watan Ramadan ga wasu ƴan girgirgirgir da zan gabatar muku insha Allah zan muku lemu tunda lokacin azumi ne lemu har na kuka na garin kuka garin dan kuka kwalba to sai ka samu kwalba ka garin dan kuka ka samu madara wannan sikire ta cikin kwanku mai zakin na wanda ake tofi da ita to sai ka jika kwalbarka daidai yanda mun zalin da kake so da yake mu dai mahi yawa mun zalin kawai ana kaman mantawa ne akwai inda ake auna to mu mahi yawa in ka bada auna a wannan ma sai ba mutane wahala kenan sai ka daidaita dai tunda ita wannan zaki ne za ta baka kenan da zakin da kabrin yanda kake so ka ganshi ne ka dama shi ka tace shi dama kan ka daman ma ka tankade shi kuma har loyi ka sake tace shi in ka jika shi in ka tace sai ka sa madarai kana juya kana juya kana taba dandana in zakin ya ishe ka saboda tana da mungun zaki ya ishe ka daidai yanda kake so sai ka bari sai ka kawo dan kayan kamshi ka sa kaman na aromatic ba a sa mata su wani cittan nan da wannan kai ka samu ko aromatic ko na anana kake so ko na bana lebu eh sai ka samu ka dan sa daidai ka ba ka cika shi ba yanda zai dace kuma ka sa sikir vani in wannan sai ka sa shi shima daidai yanda zai maka kamshin dadi dai haka sai ka kagalas ka sa shi kenan kuma cikin firiji zaka sa sai ka sa cikin firiji shikenan
to ana yana so in miki tambaya kamar shi wannan lemon zaki na kwalba da ake kamar ana yin shi da kauri ne ko ku a da ruwa-ruwa ake shi
eh to kabri ba zai gyara ka ba kuma ruwa-ruwa ba ruwa sosai ba eh tunda kabri
kamar
kai kabri sosai kamar da yanda lemon har zai bado dai na suwaro to shi ya dan hin na suwaro kabri amma kuma kai kabri sosai tunda ya zama shi kamar kala wani abinci ne haka daban eh sai a zuzzuba a kofi a sha yana da dadi kwarai ma to kuma yanzu za mu yi miya nama ja dage-dage da ake ci wani kalar ja eh ta naman rago to ita dai miyar ja kowa ya danganta da yanda yake yin ta mutane duk sun iya ta kuma kowa ya danganta da yanda yake yin ta ka nemi naman ka na rago mai kyau albasarka isassa kamar 3-4 ni nama kilo guda ka samu albasarka 3-4 ka samu attarugun kamar daidaici wani yana son tanka wani baya su
yaji
ka samu tafarnuwa ta ta alma daidaici haka ka sa da yawa dacci take yin aka sa da yawa akwai kayan yajin nan baki da ake ce ma puwavur ka samu shi puwavur kai eh puwavur kuma ka samu puwavuran shi tsanwa ne shi kuma puwavur kamar ya dan hin masoro girma baki ne yana satan masoro su yan sai da kayan miya sun san shi sai ka samu shi sai ka daka yacci taka ka sa puwavur ka sa ta hannuwa ka sa attarugu ka daddaka sai ka sa puwavuran kin kadan ka rage wani kuma tsanwanta ta sai shi ma ka sa shi ka daddaka to wasu sun yi so su kara persil da celery in kana da su haza wa salam in baka da su ma kaka damu da ka samu lorian ka share daya to wannan kadai sun isa miyar ka zata yi dadi ta yi kamshi saboda wata kayan yaji ya danganta da dahuwa kala kaza a sa yaji kaza, amma na ga kamar wasu suna zahin gama kayan yaji iri-iri, to wata ran yakan bata maka wata dahuwar. Kenan ita dai wannan dahuwar ta nama dage-dage bakin wannan kadai ma kake da ba sai ka tada hankali ba sun isa, kuma za su baka dahuwa mai kamshi mai dadin dandano. Sai ka sa ka yanyanka albasar ka, ka kawo mai ka zuba madaidaici saboda shi ma mai in yayi yawa yana tada zahi. To kuma wasu sun so su soya mai, su soya miya da mai da yawa, in ka soya miya daga ƙarshe kana iya hudda shi, in zaka zuba a cikin kwanoni sai ka hudda shi share daya, shi ma duka bai batawa. Sai ka zuba manka, kayan ka albasa sai ka zuba, in ta dan fara rage ƙarhinta bata soyin ma wannan ta soyi, sai ka ka naman ka ka zuba. In ka zuba nama wannan kayan yaji da kada da kawuri guda sai ka kaka zuba, sai ka sa dan gishiri ka sa da yawa saboda yanzu ne ka fara girki. In ka sa da yawa zai huzge ka a ƙarshe miya ka sai ta yi gishiri da yawa, miya an ta yi gishiri da yawa dadin ta hiyaye, sai ka dan sa dan gishiri madaidaici. In ma abucin cin magi ne ka sa magin ka ko dabi ma haka ɗan ƙananan nan yayi, sai ka kari. To zai silalu kuma zai dauko soyuwa. In ya dauko soyuwa nan kayan yajin komai ya gamu a jikin shi, zaka ji tun daga nan ɗanɗanan shi ya kama shi. Ƙwayan tumatir ɗanye ne da tumatirin kwankwaso da ɗan tattase, to sai ka ka tumatir ɗanye ka sa. In ya dan fara soyuwa kayan yaji ya kama shi, shi ma ka sa soya. In ya dan sa soyu sai ka sa dan ruwa kaɗan, sai ka sa na kwankwan ba ruwa da ya dan kaɗan dan dai kai kama tukunya, sai ka sa na kwankwan shi ma ka jijjuya ka jijjuya ka dan lura dai da ya soyu, sai ka sa dan ruwa hallo sai ka sa tattasan ka dan jijjuya. In ka ga ya zama mai ya kama mai ya hayo, sai ka sa ruwa kamar moda guda dan naman ya dahu. In naman ya dahu kuma kayan duk da ka sa ya kama jikin shi yanzu, kuma sai ka zo ka dandana. In ka shi dandano yayi, in akwai wani abu da ya gaza kulkulan nan ma kana iya ƙara kulkula abin da ya gaza sai ka sa. In kuma dandano yayi kayan yajin daidai yanda kake so, sai ka tseda ruwan yanda kake so daidai yanda zai ishe ka buƙatar ka. To wajen tseda ruwan dai wani bi in ka sa ruwa da yawa yakan dan iya bada matsala, amma dai dandanan sai ya iya tahiya. Amma dai to ya danganta da yanda kake da iyalin ka, sai a daidaita ruwa yanda dai kowa zai ci nama ya san ya ci. In ka daidaita ruwan sai ka bar shi dama naman ka ya dahu ya dan silalu ka ya dan fara tafasowa ka dan haka, sai ka jeho wannan puwavuran da muka faɗi duka bihimin tibiyar ka sabu ke ba ihe ka je washi, sai ka ji kamshin ya kara kama. To naman ce ba muku wazancan loriye shi lokacin da ka sa nama a mai ka kula ka sa loriye, kamshin shi ya hi hutowa saboda wata in he ka sa ruwa ka sa loriye zaka ji ya baka wani kamshin da ba shi kake zato ba. To ita wannan miya dai miya ce ta nama, kana iya ci da shinkawa ka, kana iya ci da makama in kana so, kana iya ci da kusus, kana iya ci da burodi, kana iya ci da doya. Ana cin ta da abu dewa, ya danganta da abin da kai niyya ka.
Masu sauraron mu albarkacin watan Ramadana ga wannan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdulrahman Abdulhamid, wanda aka fi sani da Malam Bala. Zai magana akan falalar wannan wata mai albarka na watan Ramadan ina cikin garin Difa a nan jamhuriyar Niger. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisai da dama falalar azumin watan Ramadan. Annabi ya ce man sama Ramadan imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Duk wanda ya azumin watan Ramadan yana mai imani kuma yana mai neman lada, an gafarta mishi abinda ya gabata na zunubansa. Sannan Allah ta'ala ya yi magana a cikin Alkur'ani akan wannan wata mai albarka, ya saukar da sura su kutum da guda akan ɗaya daga cikin dare raki da yake cikin wannan wata na Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah ce inna anzalallahu fi lailatul qadr, lalle mu mun saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, daren lailatul qadri aikin ibada a cikin daren Lailatul Qadari, ladan da ake samu yafi ladan wata 1000 a wajen Allah. Malamai suka ce shekara 83 da wani abu. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul mala'ikatu. Mala'iku suna saukowa a cikin wannan daren, wa ruhu fiha haddama mala'ika Jibril a cikin su. Warufi bi izni rabbihim, suna saukane da izinin ubangijinsu da izinin Allah. Izinin rabbihim min kulli amri, daga kowane al'amari. Salamun hiya hatta matla' al-fajr, shi wannan daren aminci ne har al-fajr ya fito. Har al-fajr ya fito a cikin wannan daren aminci ne. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wasu hadisan daban, yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم له الا الصوم ديك ايكن دا دان ادم يكي ايكتاوا ناشي ني بند ازمي
السلام عليكم ورحمه الله سنانا سعد مالن التو زمنني ديفا جمهوريه النيجر للي بساف فللا نا وتن ازمي رمضان الحمد لله كما يندا Allah ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni, haka ya fifita ibadodi na watan Ramadan akan ibadodi na sauran watanni. Watan Ramadan wata ne wanda yake dauke da falala mai yawa wadda bata kirwa. Daga cikinta dai kadan daga ciki akwai daga daren farko like kofofi na wuta da kuma bude kofofi na aljanna. Abu na gaba daga cikin falololi har yanzu watan Ramadan shine wata wanda aka saukar da Alkur'ani mai tsarki a cikin sa. Kuma watan Ramadan a can bayan an liƙe kofofin to an bude kofofin aljanna. Kenan ana kira ga dukkanin ɗan uwa musulmi kowa ya bude kofofin ayyukansa na alheri, ya yawaita su, ya fifita su kamar a cikin wannan watan fiye da sauran watanni da yake. Ana so mutum ya yawaita karatun Alkur'ani, mutum ya yawaita nafiloli, mutum ya yawaita tasbihi, zikiri, ambatan Allah, salatin Annabi. A cikin wannan watan mutum ya zamanto yana da kont mai yawa, yana da account mai yawa a ciki wanda ya bude a cikin wannan. A cikin wannan watan Ramadan har yanzu falalolin sa akwai ta sallar tarawih wanda aka saba yi, kuma falala ce kebabbiya ta wannan wata mai alfarma.
Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunana Muhammad Awal, ana ce man Malam Awal. Ni ne liman masallacin Merimbo wanda ke nan kusan inda ake fitar da gawa, ake sallar gawa. Kuma Allah kadarta ni malamin makaranta ne da wata makaranta da ake ce ma Ibn Sina wadda ajansu da zaman da Afrika suka yi. To na farko dai musulmi ya san me yasa Allah Rabbul Alamin ya mashi umarni ne ya azumi. Allah ga yace la'allakum tattaqun, na wajabta muku azumi ya ku al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam, a wanda na wajabta shi ga al'ummomin da suka zo gabanin ku, hadafi abin nihi shine dan aji tsoron Allah. Shi ka tsoron Allah malamai sun fasara shi a takaice abu bi ke sa mutun ya ji tsoron Allah, aikata ayyukan alkhairi da barin aikin da bai sa da kyau. Kenan dume azumi, inda yana so ya cima gurin shi na samun taqwa cikin azumin shi, to dole ne kula da abu biyu. Na farko shine wanta ibada. Azumi kwanaki ne na ibada. Bal falala da rahama ga Ubangiji Rabbul Alamin cikin wata 12 sai hidda ga al'umma da ya zaba, dan ya zabi manzanta, ya zabi littafin ta wannan al'umma tamu, sai bamu wannan wata na Ramadan wanda musulmi zai yi wanta aikin alkhairi dan ya cima gurin shi na taqwa. Al gulguje aikin alkhairi da zamu yi wanta cikin Ramadan, dama muna yin su mai su ake aiwanta. Na farko shine mi kula da sallolin mu guda biyar. Mu maza mu yi su a lokuta, mu yi su kuma a cikin masallatai tare da 'yan uwanmu. Shi ke sa kake gama ga watan Ramadan masallatai suna cika da dama, don wata ne na ibada, babban kau ibada, uwar ibada ita ce sallah. To baitin salloli na farloli sai mu san kula kuma da mi tarawihi na filoli. Wannan sallah dai ta asham da mu Hausa muke cewa sallah asham, wanda manzo Assam ya mana bushara, in ka tai baka bar liman dinka ba, hai aka kare da liman dinka, zaka samu lada a waka raya daren gaba ɗaya kana ibada. To baitin sallah a gulguje, ana so wata ne na rahama da sadaka da taimako da hiddo kuɗi da dukiya a ciyar da bayin Allah. Muna da su da dama, akwai talakawa nan, akwai bayin Allah matan da mazan su sun rasu sun bar masoƙiya suna da yawa a garin da namu na maradi a ƙauyukan mu a ƙasar mu Niger kai dukkan ma zan ce kasashen musulmi akwai da dama balanta namu ƴan Afrika mutane suna da talauci suna buƙata abinci suna buƙata abin sha dan haka Ramadan sai zo ce ka yawanta sadaka a cikin Ramadan dan saboda alkhairi da adda kai shi kawai dadin sadaka tana kawo alkhairin duniya da lahira.
Assalamu alaikum, sunana Muntaka Malam Umar, anan cikin garin da Magaram. Nasiyata da wanda zan yi a yanzu musa kan makwabta, in kana da makwabci kuma Allah ya maka wani abu a hannunka kai sai ka taimaka wa makwabcinka, musamman abincin da za a ci, musamman yanzu wannan azumin da ake ciki akwai lada dai ba karamin lada bane za a samu, in ka dauki kwano daya na ruwa ko na abinci ka kai wa makwabcinka ya ci, wallahi sakamakon ladanka ba nan duniya, nan duniya an ga gani to lahirar Rahman ka jira abin da zai same ka na alheri. Bayan haka nan in akwai kuɗi ba abincin ba ba shi kuɗin yahi, in kuma kana da shi ka hana wallahi falar haku kalilan wale bugu kasira, kana dariya ka samu baka maka taimaka makwabtanka ko ƴan unguwarku wallahi gaba sai ka hikuwa kuka na sai a cikin wannan watan na azumi. Mutum babu ma lokacin da ya kamata a yi ma irin wannan azumin yanzu da yanzu ake cikin wannan abubuwa wahaloli gashi nan ba iyaka yanzu kaman bangaren taimakawa kaga na fara akwai marayu, akwai marayu yanzu dumbun marayu ne suna nan jiyawa basu da wanda zai basu abin da za su ci, wani yana so zai azumin ma babu abin da zai sha ruwan maraya, ya kamata masu hannu da shuni ka taimakawa marayi, ka taimakawa wanda bashi, ka taimakawa almajirai musamman wanda suke zaune guri guda ko kuma wanda suke cikin gida, amma mai kabiji karka je ka basu wanda zago za su zo hallo suka ce a basu a basu, in ka tashi badawa in za ka bada jikka goma, in kaga wannan mutumin baya da shi baya da shi nemi jikka ɗari ba shi ka yi gaba ka bada kuɗin, me za ka yi da shi, me za ka yi da abincin ka tari shi, in yi huhuna ko yi gari sai ka zubda akuya ma batta ci, don haka muna jan hankalin mutane, mutane ku taimaka mutane, in babu taimako yanda Allah ya taimake ka fa ki ne ne baka na aljanna da na wuta, in kai alheri aljanna ce, in ku kai lala to wata Ramadan mahimmancin shi taimake ke niya kuma lada lada gare shi ba kadan ba.
Kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da tayani gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya.
Ramadan, lale marhaba da wata mai fadala, Ramadan ne ci sha da rana kai a ciko mai
Ramadan
ka ne baki daga mummunan karamai
Ramadan
ka ne baki daga mummunan karamai